أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar juma'a 21 ga watan zulqa'da ko watan 11 daga cikin watannin musulunci guda 12 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 8 ne ko 9 8 ga watan ko 8 ga watan 5 shekara ta 2026 miladiya dan ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallaci na cikin kan na jandarmeri a unguwar Yantala babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba gabatar da wannan tafsiri a duk ranar juma'a tsakanin magariba zuwa isha wannan kuma shine darasinmu na 64 a cikin suratul baqara kuma wannan shine darasinmu na 62 kamar yadda gabata a wancan sati mun tsaya a ƙarshen aya ta 200 wato da 228 yawan Allah da za mu tashi farkon aya ta 229 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta
amin
ya ba mu ikon karantawa daidai tare da aiki da shi
amin
Allah rama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce at-talaqu marratan
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce at-talaqu marratan wato adadin saki wanda ake iya kome a cikin sa guda biyu ne wato in ma mutum ya saki mace so guda tana cikin idda ya ce ya dawo da ita wato ta ci gaba da zama ko kuma saki na biyu bayan saki na daya an komo aka ƙara yin saki na biyu mutum yana iya ce ya dawo da matarsa kafin idda ta ƙare kun ga a saki na biyu kenan ko irin adadin sakin da ake iya yi wannan kome kafin idda ta ƙare shine Allah ya ce marratani wato saki ne guda biyu kenan sakin da ake iya wato ayi kome mace tana cikin idda a dawo da ita kafin ta ƙare shine adadin sa guda biyu Allah ce fa imsakun daga wannan sakin kenan guda biyu wanda daga shi babu kari in ana so a komo a ci gaba da zama to fa imsakun bi ma'ruf idan za ku rike matan tare da kyautatawa kenan ku dawo da su in kuna nufin ku dawo da su a zauna saboda a kyautata zamantakewa ba dan a cutar da su ba to ayi haka din kun gane ko
na'am
aw tasrihun bi ihsan ko kuma ku sauƙaƙe musu ku rabu da su ku sake su su tafi wato tare da kyautatawa duka wa'annan za a zo bayani insha Allah Allah ya ce wala yahillu lakum baya halatta a gare ku ya ku mazaje an ta'khudhu mimma ataytumuhunna ku karba abin da kuka ba su a matsayin sadaki lokacin da za ku aure su kun gane ko to bai halatta ku karbi wani abu kenan wala ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an kada ku karbi komai daga cikin abin da kuka ba su a matsayin sadaki lokacin da kuka sake su illa an ya khafa sai dai in kun ji tsoro Allah ya kima hududallah ba za su tsaida dokokin Allah ba to fa in khiftum Allah ya kima hududallah idan kun ji tsoron ba za a tsayar da dokokin Allah ba kenan su ma'aurata ba za su tsaida dokokin Allah ba ko ita matar da ake aure da ita ba za ta tsaida dokokin Allah ba yadda Allah ya ce ta zauna zamantakewa ko shi miji yana ganin in ya zauna tare da ita zai iya cutar da ita to fala junaha alaihima babu laifi tsakanin miji da mata fi maftadat bihi cikin abin da za ta fanshi kanta da shi macan bayan tana ganin ba za ta iya zama da miji ba sai ta ce to ni yanzu ba auren ba zan yi ba kun gane ko yanzu to sai miji ya ce ni kuma aure yanzu na fara to babu laifi yanzu ya ce a biya shi sadakinsa shine kul'i kenan kun gane ko yanzu shi ma kul'i magana ce wacce take masu yawa za mu dawo kan ayar to shine Allah ya ce fala junaha alaihima babu laifi a tattare da su ima ftadat bihi cikin abin da suka yi na karbaffan sa ita tace za ta bada shi ma yace zai karba ba laifi bane akwai shi a shari'a kamar yadda sunna ta tabbatar da haka zamu zo mu bayani Allah yace ima ftadat bihi ko Allah yace tilka hududullah wa'annan hukunce hukunce da ake ta karanto mana na zamantakewa ta ma'aurata mun gane ko da abin da ya kamata a yi da abin da bai kamata a yi ba tilka hududullah ce dukkanin wa'annan hukunce hukunce ne dokoki ne na Allah subhanahu wataala kenan hazihi al-ahkam al-mazkura hududullah dokoki ne na ubangiji mun gane ko bala ta'taduha kada ku ketare musu kada ku ketare iyaka a kansu duk abin da aka ce kakka wuce nan tsaya a nan in ka zo to kakka ketare yanzu ba an ce saki guda biyu ne ake iya koma ba to kada ka ce za ka yi uku kuma ka ce ka koma domin za mu zo mu karanta idan ya kai uku fala ta illu lahu hatta tankiha zawjan ghayra tunda aka ce in an yi biyu to ya isa haka kakka wuce ka yi na uku kuma ka ce za ka dawo da mace tilka hududullah wannan dokoki ne na Allah fala ta'taduha kada ku ketara su ومن يتعدى حدود الله duk wanda ya ketare dokokin Allah to fa ulaika humu zalimun wa annas sunu azzalimin kenan idan mutun ya ketare da yana ganin sabo yake shi a karan kansa ya zama azzalim wanda bai kai kafirci ba amma idan mutun ya ketara su yana ganin halal ne to wannan ya kai zalunci na kafirci kenan Allah ya mana tsari
amin
wannan aya tana daga cikin ayoyi da malamai suka yi bayani wato kamar Ibn Kathir yadda ya kawo yace ya kasance a da a lokacin jahiliya wato kawai mutum yana yin saki yayi saki 100 ba ruwan shi duk lokacin da ya ga dama mace kuma yace ya dawo da ita sai babu wani hukunci amma sai ayar ta zo ta zamto mai sausayi dan ta sausayawa al'amarin mata farko lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko tun lokacin jahiliya kafin aiko annabi ya kasance sai kaga mutun ya saki matarsa saki yadda yake so kuma ya dawo da ita yadda yake so ba zai barta tai aure ba sai yayi saki sai ta kusa gama idda sai ce ya dawo da ita in gane ko babu iyaka akan sakin kawai sakin ake yadda aka ga dama to sai Allah subhanahu wataala wato yayi kawo tausayi cikin wato zamantakewa na mata aka ce to sakin da za a iya aiko me shine guda biyu wanda kuma ma, wanda babu makawa mace tana cikin idda idan ya kasance wato ta kare idda shi ma wannan ba komai sai dai a ce ne a zuwa a sake ne sabon daurin aure idan ka saki mata ka sake kafin wato baka dawo da ita ba sai da iddar ta kare ko dai jini uku ko sarki uku kamar yadda muka yi bayani to in ya kare baka ce ka dawo da ita ba to yanzu in kana so sai dai a daura sabon aure kuma sannan an sake sabon auren wannan igiya daya ko biyu in ita ce tana nan ta tafi a banza yanzu in ma da saki biyu ka aka sake sabon aure in ta dawo da igiya guda gare da kai da ita kun gane ko wannan shine to sai Allah subhanahu wataala ya zo dan ya saukaka al'amarin mata kada su zamto ko da yaushe cikin cutar da su sai Allah ya takaita musu cewa ga iya sakin da za a iya a komo da su wato saboda an san akwai azzalumai cikin maza wanda za su ta sakin mace sai ta dade tana cikin idda za ta kare sai ce ya dawo da ita sai kare rike ta kun gane ko sai ta gana mata azaba ya kare saki dan ya hana ta aure to shine sai Allah subhanahu wataala ya ce at-talaqu marratan to sakin da ake da iko adadin saki da ake da iko ayi komai a cikin sa shine saki biyu ko dai ayi daya kafin idda ta kare a ce an dawo da mace ko kuma ayi biyu kafin ta kare idda a ce an dawo da ita amma in ya kai uku dole ta kare idda ta yi aure sahihin aure sannan kuma in Allah ya da rabban shi wancan ya rabu da ita ba tare da hada baki ba sai su zo su sake wani aure
no
shine Allah subhanahu wataala ya ce to kaga a cikin sakin in ma dai mutun ya rike matarsa da kyautatawa kun gane ko da wato kyautatawa a shari'a cikin aminci ta kyautata mata kada ka cutar da ita duk abin da ya kamata miji ya yi wa mata ka zauna da ita ka ci gaba da mata autosrihun bi ihsan ko kuma ka sauƙaƙa mata tare da kyautatawa wato ka ce ta tafi ka sake ta sannan kuma inda dama za mu zo magana mutu'a ta saki ka dan mata alheri ma ka ce ga wani jarumin ki je ki ci gaba da ba wai ka yi kokarin kwace mata dukiya ko kuma ka ce sai ta kawo abin da ka kashe ba a guri guda idan mace ta zanto mutuniyar banza kamar yadda cikin suratul nisa Allah ya ce sai in dai sun zo da alfasha mabayyana illa an yati na bi fahishatin mubayyana sai dai in sun zo da alfasha mabayyana kamar wasu malamai suka ce ta yi zina ko ka kama ta ko an samu shedu ko kuma tana wulakanta iyayenka ko ta nema wulakanci kullun to yanzu kai ma dan kakka sake ta ka yi hasara sai ka rike ta kai ma ka ci gaba da gana mata azaba in ta ji wahala ta ce sai ka ce to kai yanzu ka fara aure sai ta ji ba daɗi sai ta ce to ita sai an rabu da ita sai ta ce to ba shi kuɗin shi ba shi abin da ya kashe na aure na sadaki sai ya je ya auri wata kun gane ko amma idan mutum yana mace taima wani ɗan laifi kaɗan ka sake ta to babu abin da za a ba ta ci sadaki yawa amma idan ita ta nema dole take so a rabu to idan za a rabu sai alƙali ya ce to ki maida masa da sadakinsa to wannan shine a shari'a abin da yake a farko to shi yasa Allah ya ce to idan za a zauna in za a rabu da su to a rabu da su da kyautatawa shine autosrihun bil ihsan sai ya ce wala yahillu lakum wannan ana magana da mazaje ma su mazajen auren baya halatta a gare ku ayyuhar azwaj kenan ya ku mazaje an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a, ku karbi abinda kuka bawa mata na wani abu na sadaki bai halatta ba ku karba. Idza talaqtumuhunna, injimala yace idan kun sake su ba za ku karba ba, illa an yakhafa, sai dai in kun ji tsoro tsakanin ku da su, kenan Allah ya yuqima hududallahi, ba za su tsaida wato dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ba, kenan ba za su yi da'a ba, ba za su yi abin da wato yake dokoki ne da Allah ya shimfiɗa ba, suna nan suna aikata abin da suka ga dama na sabo ko na saba miji. To anan fa in khiftum Allah yuqima hududallah, idan kun ji tsoron ba za su tsaida dokokin Allah ba, to fala junaha alaikum fi ma ftadtum, babu laifi cikin abin da kuka yi kuka karba na fansa, kenan cikin abin da kuka karba na fansa daga gare su su mata, kenan la jaraha ko la haraja ala zawji fi akhdhihi, wato babu laifi cikin abin da namiji zai karba dangane da a gurin matarsa dan ta nemi a sauƙaƙe mata, kun gane, ko a sallame ta ta tafi, to ba laifi wannan. Allah ya ce tilka hududullah, ya tilka al-ahkamul madhkura, wa'annan hukunce-hukunce da Allah yake ambata a cikin wa'annan ayoyi da ire-irensu, to dokoki ne na Allah, ba ra'ayi ba ne ba na wasu mutane, Allah ne ya shimfiɗa abin a haka, kun gane ko. Fala ta'taduha, kada ku ƙetara su, ku tsaya inda aka tsayar da ku, kada ku wuce gona da iri, duk wanda ya wuce haka kenan ya ƙetara dokokin Allah shine man ya ta'adda hududallah, duk wanda ya ƙetara dokokin Allah to fa ulaika humuz zalimun, wa inna sunni az-zalimai, wa inda suka ƙi wa Allah biyayya, suka ƙi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya, Allah ya mana sani, sai Allah ya ce
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
نعم الله سبحانه وتعالى فإن طلقها, bayan an yi magana akan at-talaq marratan, kar ku mance yanzu magana akai akan saki daya biyu ko ba haka ba, to nan fa in tallaqaha, sai ka kawo shi shine saki na uku. Fa in tallaqaha, idan ya sake ta saki na uku, fala junaha fala tuhillu lahu, to ba kuma ta ƙara halatta a gare shi, kun gane ko, shi wannan miji yayi daya ya koma da ita, yayi biyu ya koma da ita, to wannan shine adadin hurumansa wanda Allah ya iya bashi, zai iya ya komar da matarsa koda tana cikin haila, akwai idda bata kare ba, ko kuma ma ta kare, yana da ikon yayi sabon aure, wato su yi aure da ita ta koma masa a matsayin mata. To amma fa in tallaqaha, idan ya sake ta saki na uku, a karo na uku kenan saki na uku, fala ta illu lahu, ba ta halatta a gare shi, min ba'd, a bayan wa'ancan saki guda biyu, kun gane ko, a bayan saki min ba'd, a bayan wannan saki na uku, hatta tankiha zawjan ghayra, har sai ta auri wani miji wanda ba shi ba, kun gane ko, shine hatta tankiha zawjan ghayra, har sai ta auri wani miji wanda ba shi ba, to kun ji saki na uku, to yanzu qur'ani kenan, sai aka ce kuma fa in tallaqaha, to nan fa ba wannan mijin nata ba, wancan miji na biyu, wannan miji na biyu ake magana, kenan shi kuma miji na biyu ya aura, fa in tallaqaha, kun gane ko, idan ya sake ta to fala junaha alaihima, su da miji na farko fala junaha alayya alayhima da macen nan wacce miji na biyu ya sake ta da wancan miji na farko wanda yayi saki uku to fala junaha alayhima babu laifi akan su mun gane ko an ya taraja'a su dawo mun gane ko su yi aure sabu in wanna an yuqima hududullah
na'am
in sun tabbatar ana afwan bima'ana al-yaqin
na'am
suna da kyakkyawan zato suna da yaqinin cewa an yuqima hududullah za su tsaye da dokokin Allah mun gane ko wa tilka hududullah wa inna abubuwa da ake ambatawa dokoki ne na Allah yubayyinuha yake bayyanawa liqaumi ya'lamun ga mutane waɗanda suke masu sani mun gane ko ya'lamuna ai masu sanin shari'a masu kokarin aiki da ita kaga anan in ka bi ayoyin za ka gani hukuncin hukuncin suna da yawa Allah ya fara cewa fa in tallaka kenan idan shi wannan miji yayi mata saki na uku kenan ba'ada ithnaini sai ka ce fa in tallaka az-zawju ba'ada ithnaini idan miji ya sake ta saki na uku kenan bayan wancan saki na biyu da aka ce ana iya a koma ayi waye to anan sai Allah ya ce fala tahillu lahu ko bata halatta gare shi min ba'du ai ba'du din nan sai ka fassara shi ba'du talqatu salisa mun gane ko shine taqdir ba'du talqatu salisa bayan wato saki na uku kenan hatta tankiha ay tatazawwaja mun gane ko zawjan ghairahu ai miji wanda yake ba shi ba to anan malamai suka ce hatta tankiha zawjan ghairahu shin kawai miji yanzu ya saki mata saki uku babu komai ba magana a dawo ai aure ko su wala sai ta aure wani shin za a je kawai ta aure wani yau da safe da yamma ta ce sake ta ko kuma ya abin yake ko ku shine ma da kansa ya ga dama ya sake ta za ta iya ta dawo kuma ta aure wannan mijin dole ne sai miji na biyu yayi mu'amala ta aure da ita yayi kwanciya aure da ita sannan take iya halattuwa da wato namijin na farko kenan yanzu ko da ya aure ta yace ya sake ta ko kuma ta nemi ya sake ta to bai halatta ga wancan miji na farko dole sai wannan din na farko na biyu ya sadu da ita sun yi aure sahihi mun gane ko sannan wato shi yasa malam Jalalin ya ce zaujan ghaira ya ce hatta tankiha zaujan ghaira ya ce wayuwaddi'uha ko wayuwaddi'uha kama fil hadith alladhi rawahu shaykhan dole ne ya take ta kamar hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta yazuqu usailatahu wa tazuqu hatta tazuqu yazuqu usailatuha wa tazuqu usailatuhu har sai sun dandana juna inji manzo sallallahu alaihi wasallam kenan ba a yin auren kawai kuma sannan kamar yadda muka gabatar a wancan sati in ba ku mance ba mun kawo bayani akan namiji baya halatta ya je ya haɗa baki da wani a yi auren kashen wuta ko ya ce wa wani ya ba shi kuɗi ya auri matarsa ya ce ya sake ta wannan auren ba a yarda da shi ba haramun ne a musulunci sai muka ce to idan mijin bai sani ba shi na farkon kenan sai ita wannan matan ta je ta yi da niyyar haka ta samu wani ta ce to za ka aure ni amma ba na son zuwa sati ɗaya sati biyu to suka yarda za su yi auren ya sake ta saboda ta dawo gidan wannan to wannan auren shi kuma ya yi kama da auren mutuwa shi kuma haramun ne yawmul khaybar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta auren mutuwa umma ba a ce waje auren mutuwa misali me auren mutuwa auren da za a sa mai lokaci a ce zuwa wani lokaci za a aure a wannan haramun da yayi kama da zina mun gane ko shi aure a yadda shari'a take son shi a sa shi mutuka rama babu wani ajalin musamman mun gane ko to yanzu ya zo ya aure ta da niyyar za su sati biyu sati daya, to wannan shi ma har yanzu babu garantin cewa wancan aure idan wato an yi shi kansa auren ba sahihi bane, kenan kaga kwama sala ta farko kenan, domin auren mutuwa ba aure bane ba. To sannan kuma an ce hatta ta nki hazaujin gaira, ta je ta dawo gidan namiji na farko, kaga duhu bayan duhu kenan, can sako nan sako. Suka ce sai dai ta yi wata hila, yanzu ta yi auren ba za ta gaya wancan miji na biyun ba, wato da niyya a rabu, a'a ta yi auren amma a zuciyarta ba ta niyyar ta, ka san mata sun iya siya, duk yadda za ta shirya mai har ya ji ya tsane ta zai rabu da ita, ta san yadda za ta yi, wato za ta shirya. Sai ta yadda a yi aure rimi-rimi a kai ta, bayan kwana biyu kawai sai ta dinga yi mai wasu abubuwa da ba zai taba gano kanta ba, shi ma ya san zaman lafiyarsa kawai rabu da ita, ta shirya mai wata tsiya. To yanzu wannan idan ta yi ya sake ta, to wannan babu wata abu, sai dai a ce bata kyauta ba. Mun gane bangaren namiji abun ya fi illa, shi ita mace in ta kitso ta ta yi auren don ta kashe ko da a zuciyarta, to da sauki shi babu laifi, a shari'a ba za a ce auren su in sun dawo auren bai ba. Mun gane ko? To wannan suka ce sa iya ta yi haka idan tana da ajiya a koma, wato ana tana wani gidan kuma tana cin amana wancan mijin, suna alaka da mijin farko, gwara ta yi wannan hilar a rabu da ita ta zo su sake sabon aure a koma. Kun ga dai wannan duka shari'a, idan kuka duba shari'a tana da hikima a cikin abubuwan da take ta shari'a bit tadarruj. Sakin kaga sai da aka baka dokoki a kansa, ko da a na farkon ga yadda zaka yi shi, ga yadda zaka yi shi, ga yadda zaka yi shi, duk fadan waɗannan matsalolin ake gudawa mutum, duk yadda ka so kake ganin matsakka tana ƙata ma rai ko tana da wasu ɗabi'u marasa kyau, to zaka tuna kuma tana da wani alheri ko ba haka ba?
No.
Shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna a cikin hadisi, idan ka ce za ka yi musu wato bibiya ɗaya bayan ɗaya dole komai a zo da shi ɗari bisa ɗari, ba ka taɓa samun mata aure ba, sai dai a samu wani ɓangare wanda yake mai kyau, a samu wani ɓangaren kuma sai dai a yi haƙuri. Amma mace in tana so ita kuma ta samu rabauta a gurin Allah subhanahu wa ta'ala, to ta samu yadda ta Allah, bayan a yadda ta Allah to ta samu mijinta ya aminta da ita ya yarda da ita. To da ka zara ta samu wato wannan gamsuwa da mijinta zai ya yadda da ita ya sa mata albarka, to ana kyautata mata wannan ta zama ya aljanna. Amma kullum ita babu kwanciyar hankali ga mijinta, mijinta kullum yana cikin tashin hankali, daga ya taho zai doshi gida hankalinsa ya fara tashi, kullum in ya fita tun safe ko tun bayan sallah asubahi sai dare in ya ga kowa ya kwanta sannan ya zo ya shiga gida, kaga wannan yana gida ya zama gidan kaso, kaga babu zamantakewa, babu mu'asharatun bil ma'ruf, ko ba haka bane ba? Amma ka ji kana koda a cikin agwaje an bata ma da rai gida, wato ka zo gida nan ne gurin kwanciyar hankali ka samu sarara, to kaga in gidan bai zama haka ba kenan, bai zama gida wanda za a yi alfahari da shi ba. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya bamu gidaje wanda yake nagari. To shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce to hatta tanki hazaujan ghaira, sai ce fa in ballaqaha, to shi wannan nabin in shi aka yi aure sahihi kamar yadda muka faɗa, yayi mu'amala ta aure da wannan matar har dai Allah ya kawo rabuwar auren ya rabu, to fala junaha alaihima, da miji na farko wanda ya saki uku wanda aka ce bai halatta a garin shi ƙara aurenta ba sai wani ya aura da ita ɗin, to fala junaha alaihima, babu laifi a kansu an ya taraja'a, su dawo su ƙara yin aure, su dawo su yi wani sabon aure. Mun gane ko? Bayan iddarta ta ƙare fa, duk da wato dole sai ta yi idda ga wannan namiji na biyun, mun gane ko? Sai an yi idda ko dai jini uku ko kuma wato tsarki uku, to sai su dawo, amma da sharaɗi in wannan har in sun yi kyakkyawan yaqini suna da tabbas din cewa an yi kima hududullah za su tsaida wato dokokin Allah za su zauna zama na gaskiya zama na amana kun gane ko ba zama na yaudara ba da cin amana juna Allah ya ce watilka hududullah watilka hududullah wa'annan dokoki ne na ubangiji dokoki ne na Allah yubayyinu ha yake bayyana wa bayi mu'minai wato liqaumi ya'lamun dangane da wa'anda suke mutane masu wato ya'lamuna masu sani wato ai masu sani dokokin Allah masu sani da kokarin aiki shi yasa ne yace tadabbaruna ya'lamun bima'ana tadabbaruna ga mutanen da suke tuntuntun cikin ayoyin Allah suke tadabburi suke kokarin aiki cikin ayoyin Allah shine ya'lamuna dan al-ilmu bi'ana al-amalu ana liqaumi ya'lamuna ay yatadabbaruna fi ayati Allah suke yin tuntuntun cikin wato ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم
نعم الله سبحانه وتعالى ce واذا طلقتم النساء idan kuka saki mata fa balagna ajalahunna sai lokacin iddar su ta kare tayi kusa to fa amsikuhunna kuna iya ku rike su ta hanyar ku ce kun dawo da su bi ma'rufin amma ta hanyar kyautatawa ba tare da cutarwa ba aw sarrihuhunna ko kuma ku ce kun sallame su su tafi su kare iddar su kenan ku bar su iddar su ta kare ta hanyar kyautatawa wato har su gama iddar su tafi kenan wala tumsikuhunna ku maza kada ku rike mata ku ce kun dawo da su wato lita wala tumsikuhunna diraran kenan kada ku rike mata ku ce kun dawo da su diraran dan cutarwa kenan li ajali darar kenan wato dan ku cutar da su lita'tadu dan ku ketare iyaka a gare su ngani ko ta hanya hana musu yin aure zuwa wani gida ku kuma ba son kuke ku zauna da su dan ku rike su ba Allah ya ce wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kada ku rike ayoyin Allah izgi kun gane ko nayi ketare ko yawa Allah subhanahu wataala ya ce li ta'tadu dan ku ketare iyaka akan su sai ya ce man ya fa'al zalika duk wanda ya aikata haka kenan ya aikata ya rike mace ya ki bari ta kare inda ya ce ya dawo da ita dan ya cutar da ita kun gane ko to duk wanda ya aikata haka wa man ya fa'al zalika duk wanda ya aikata haka fa qad zalama nafsa haqiqa ya zalimci kansa ngani ko
na'am
wala tattakhidhu ayati llahi huzwa Allah ya ce kada ku riki ayoyin Allah wato abin izgili ko kuma wato ku riki ayoyin Allah kuna izgili da su shine wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kada ku riki ayoyin Allah izgili kenan kuna izgili da su kuna wasa da su haramun
na'am
Allah subhanahu wataala ya ce wa zukuru ni'matallahi alaykum ku tuna ni'mar ni'imomin Allah akan ku kutuna kutuma wato kutuna ni'imomin Allah da yayi akan ku ni'ima ta farko ita ce ni'ima ta musulunci ta imani ko ba haka ba wama anzala alaykum min alkitabi da abin da ya muku ni'ima na abin da ya saukar akan ku na littafi shine alqur'ani ngani ko wal hikma da kuma hikima shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malaman tafsiri da dama suka ce duk inda alkitabu yazo da alhikma a cikin alquran yana nufin alkitabu qur'ani alhikmatu kuma tana nufin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan to ku tuna ni'imar Allah da yayi akan ku wato kuma ku tuna ni'imar Allah da yayi ta me ta saukar muku da littafin Allah da yayi da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya'idukum bihi Allah ya ne muku wa'azi da shi alkitabu wa sunna Allah yake yana muku wa'azi kenan duk wani wa'azi da za a yi maka ba da qur'ani ba da sunna ta manzon Allah ba bai zama wa'azi wanda yake na kololuwa ba wa'azi na musamman wanda yake na farko shine wanda za a yi maka da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wattaqullah ku ji tsoron Allah wa'lamu kusani annallaha bikulli shay'in alim lalle Allah wato masani ne a bisa dukkan komai duk abin da ka aikata a fili kai ko a boye to Allah ya san da shi to ku tuna ni'imar Allah dangane da wannan ni'ima da yake wannan aya ita ma ta zo ne ta yi bayani dai akan dai dukkan hukukun nisa an gane ko haƙoƙi na mata na zamantakewa a ka'ida idan mutum ya saki mace an gane ko baya koranta baya cewa ta tafi gidansu ta kwashe kayan ta ko ballantana ma ero kayan watsu wace an gane ko a musulunci a yadda shari'a take so idan mutum ya saki mace to ya batta a gidan ya ci gaba da bata abinci da bata abinci da sha har sutura in Allah ya hore masa yayi mata har lokacin iddarta ta kare akwai hikima wajen zaman idda amma da yawa ana kuskurewa ana aikata jahiliya idan mutum ya rabu da mace sai ce sai ta kwashi sai ta tafiyarta inda za a ce sai ta kwashi sai ta yi tafiyarta in akwai wata fitina ne in gane ko amma cikin zaman sai ga a cikin wannan zaman ne sai kuma ta gyara wasu abubuwa kai ma ka tausaya mata in gane ko kwana biyun nan da ba alaka sai a ji marmarin juna a yafe wa juna a dawo sai Allah ya ce askinu minna min haifu sakantum min wujudikum wala tudawrunna li tudayiqu alayhi amma ka'ida shine in mutun ya rabu da mace kun gane ko ya wato ta zauna a gidansa tayi idda wato tayi kwanake
rabbakum la tukhrijuhunna
la tukhrijuhunna min buyutikunna wala yukhrijna illa an yatina bi fahishatin mubayyana idan ba a fitar da su sai dai in sun zo da wata alfasha mabayyaniya su ma kuma kada su fita haka Allah ya ce kada ku su fita kada a fitar da su yana su zauna a gida su yi zaman idda kun gane ko
na'am
to shine Allah yake cewa to in kun sake su sai kuma idan bayan sun zauna dan a gida tare da ku ai fa balagana ajalahum ai araba inqida'i iddatuhunna sai ya kusa iddar su ta kare kun gane ko to fa amsikuhunna kuna iya ku ce kun dawo da su su cigaba da ku cigaba da zamantakewa ta aure da su kun gane ko amma tare da kyautata kamar aya baya min gairi dararin ba tare da cutarwa ba au sarrihuhunna ko kuma ku saukaka musu daga cikin kalmomi na saki kenan kun gane ko sarrihuhunna ay turkuhunna hatta tanqadi iddatuhunna ku bar su har su gama iddar su ta hanyar da ba za ku iya cewa kun dawo da su ba amma Allah ya ce wala tumsikuhunna kada ku ce za ku dawo da su bi ruja'a kenan ku ce za ku dawo da su ku rike su da diraran dan cutarwa kun gane ko ai saboda cutarwa li ta'tadu dan ku ketare musu iyaka ku dinga azabtar da su kuna musguna musu ko kuma daman kana ganin mace ta kusa gama kuma da ka ta tafi saboda ta kwareci ka san wani zai dauke yanzu bari kai haka sai dabda za ta gama ya kace to na dade ita tunda in mutun ya ce miji ya ce ya dade matarsa a saki na farko ko saki na biyu babu wanda ya isa ya ce a bata dawo ba
na'am
kun gane ba shawara a ciki labari kake bada ko babanta ne sai to na dawo da matata ba a ba za ta dawo ba ai ba shawara tambaye ka ba mun gane ko ya baka labari ne ya dawo da saboda dama ana so idan zaka dawo da matarka bayan saki ka dan sa shedu biyu ka ce ka dawo dama mun rabu na sake ta amma yanzu fa na dawo da ita mun gane ko saki na farko haka ne yana da haƙƙi shi yasa Allah ya ce wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha to haka saki na biyu ma kawai zai bada labari ne ya ce ya dawo da ita to shine Allah yake cewa amma da sharadi kada ka dawo kai haka dan ka zo ka rike mace dan ka cutar da ita dan ka ketare mata iyaka amma sai Allah ya ce to wa man yaf'al zalika kamar yadda kun ga mata ma an gargade su kada su yi gagga dan su matso da idda su ce ta kare mace kawai ta ce ta gama idda ta gama jini ko ta ce ko tana da ciki ma sai ta boye cikin ko ta yi kokarin zubar da shi dan ta boye ta ce ta gama idda ta tafi wani gida ta aure an hana su haka to kuma maza kada ku yi ku jinkirta ko kuma ku dawo da su sai da kuka ga ta yi dab da za ta kare idda ta tafi ta samu lafiya ta je ta yi aurenta sai ka ce ka dawo da ita dan ka ci gaba da musguna mata da cutar da ita to Allah ya ce duk wanda ya tare musu iyaka ya cutar da su to faqad zalama nafsa hakika ya zalunci kansa me yasa aka ce faqad zalama nafsa duk wanda ya zalunci to karshen sakamakon abin da zai samu na zalunci sai ya ji dama bai yi ba ngani ko domin Allah baya yafi zalunci ga wanda ya zalunci dan uwansa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi qudsi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi ma yarwihi an rabbihi Allah yake cewa inni haramtu zulma ala nafsi ya ku bayina ni kaina na haramta muku zalunci ni kaina na haramta wa kaina zalunci waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu na sanya shi a tsakaninku bayina kuma haramun kada ku yi zalunci to Allah ya da kansa da ya halice mu babu wani abu da Allah zai yi wa bawansa a ce yayi masa zalunci duk abin da Allah ya yi wa bawa sai dai ya zama adalci ko karamci kun gane ko to haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce az-zulmu zulumatu yawmul qiyama zalunci dufai duhu ne mai tarin yawa a ranar al-qiyama to shi yasa ga wanda yayi shi to ya zalunci kansa faqad zalama nafsa shine zai hadu da duhun ranar al-qiyama to shi yasa ba a son mutun yayi zalunci karshe az-zalimi wato shine ba zai yi kyau ba sai wanda ma ya zalunta ya zo yana tausayin sa saboda aqibar zalunci Allah ya tsare mu daga aikata zalunci
amin
to shine Allah subhanahu wataala ya ce faqad zalama nafsa sai Allah ya ce wala tattakhidhu ayatullahi huzwa kada ku riki ayoyin Allah izgili da daga cikin rika ayoyin Allah izgili shine wasa da su hila cikin ayoyin Allah kamar yadda muka shafade mutumin da zai zo yana wasa da ayoyin Allah shine wanda zai zo ya dinga yiwa wato idda ta kusa karewa ya san ba rike mace zai ba sai ce ya dawo da ita kaga wannan yana nau'i ne na wasa da ayoyin Allah kun gane ko ya san ba zai rike ta ba dan ya hana ta wani aure kaga hila ce hila yana da kashi wato istihza fi din kuma istihza'un fi din yana iya kaiwa ga mataki na kafirci kun gane ko Allah ya ce la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum kaga ni suna tafiya suna ta izgili ga manzo da sahabbai suna ta yin magana wani sahabi ya je gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ga su can ya rasulullah suna izgili da ayoyin Allah suna zagin mu'minai da aka ji ake musu magana manzo Allah ya ce abin ya kuke aikata wannan sai suka ce innama nakudu wa nal'a ko ba haka mu muna yi ne haka muna dan daukewa kanmu kewa muna dan wasa ne dan mu ji saukin tafiya to munafukai ne da su makaryata ne wasu daga cikin da ba munafukai ba sai Allah ya ce inna fa an qa'ifatun nu'adhib qa'ifatan kun gane ko wasu su da haka ne amma akwai munafukai ciki su suna yin haka ne dan izgi shine Allah ya ce la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kada ku bada wani hanzari, kada ku bada uzuri, izgili kuke da ayoyin Allah. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Shin da Allah ne da ayoyin Allah? Mun gane. Wa rasulihi da manzan Allah. Mun gane ko? Kuke yin izgi, to kada ku bada wani hanzari. Kun kafirta, to kaga istihza bid-din yana kaiwa zuwa ga kafirci idan mutum yana yin shi a matsayin aqida. Mun gane ko? To Allah ya ce wala tattakhidu ayatillahi huzwa. Kada ku riki ayoyin Allah ababan wasa. Kenan kada ku riki ayoyin Allah izgidi, kada ku riki ayoyin Allah ababan wasa, ababan sukuriya. Mun gane ko? Allah ya ce wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ku tuna ni'imomin Allah wanda ya akan ku. Ni'iman nan ta farko da zaka fara wato zuwa da ita babu ni'imar da ta kai Allah ya yoka musulmi ya yoka muni. In gane ko? Babu wannan ni'imar da ta kai wannan. Duk wata ni'ima da za ta zo to bayan ta musulunci da imani.
Na'am.
Wa ma anzala alaikum min alkitabi, da abinda Allah ya saukar na littafi gare ku. Wal hikma, da hikma ita ce sunna ta manzon Allah kenan. Abinda Allah ya saukar na littafi shine Qur'ani wal hikma. Wannan shi ma ta babban ni'ima ce. Me yasa ya zama ni'ima? Duk wata matsala an ta taso in aka koma cikin Qur'ani da hadisi sai kaga ta warware, ko ba haka ba? To kaga wannan ita ma ni'ima ce. A ce kana da wani wata matsala an ta taso maka, akwai inda zaka koma ka samu saukin ta ko ka samu warwarewarta, to ba shine babban ni'ima ba? To ita ma ni'ima ce babba da Allah ya muku. Allah yana tunatar da wato bayan sa ni'ima. Ya'idhukum bihi, Allah ya muku wa'azi. Kaga wa'azi daga gurin Allah subhanahu wata'ala, kuma da me? Da littafin sa, da kuma ta hanyar manzon sa, sunna, hikima ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Dan ku godewa Allah, ku yi aiki na kwarin shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake muku wannan wa'azi da Al-Qur'ani da sunna din. Ya sanya ya zanto wa'azi gare ku. Wattaqullaha, to tunda dai haka ne, wattaqullaha, ku ji tsoron Allah. Wa'lamu, ku sani, anna Allah bi kulli shay'in alim, lalle Allah wato masani ne a bisa dukkan komai. Kenan duk abin da kuka aikata, amma ka boye a zuciyarka, amma magana sai ka ce a kai ai kana nufin gyara ne, kuma a zuciyarka banna kake ne, to Allah ya san abin da ke cikin zukata, ko ba haka ba? Allah ya san duk abin da yake faruwa a ko'ina yake, a cikin ƙarƙashin ƙasa yake. To kaga Allah ya san shi ne ya halicci zuciya, kuma ya san abin da ke cikinta. Kenan idan mutum ya aikata wani abu wanda yake ya kudurce barna a cikinsa, to Allah ya san da shi. In kuma ya aikata don gyara, Allah ya san da shi. Kenan la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, Allah babu wani abu da yake boyewa a gare shi, a sama yake ko a ƙasa. Huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha. Wa inna ayyi tun daga kan ayata wato ayata 227 ko har izuwa na ayata 231, duka su ne ayoyin da malam ya kawo su a hade, wanda suke dauke da hukunce-hukunce masu tarin yawa. Ya kamata koda a gurguje ne mu kawo wasu daga cikin mun dan yi ishara akan su, wasu kuma ma ba mu fade su ba, amma za mu yi kokari mu kawo su. Tun daga kan ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', ayata 200 kenan, da 28 har zuwa ayata
231.
Za mu kokari a gurguje mu kawo wayannan ahkam. Mas'ala ta farko da malam ya fara tattaunawa a cikin wannan masail ahkam shine mun yi magana akan shi, sai dai mu dan yi ƙarin bayani a ciki dangane da idda. Yace al-hukm al-awwal, ma hi iddatu al-mutallaqa, kun san akwai idda ta wacce aka saki, wal hamil, da idda wacce take mai ciki, wallati la tahidu, da kuma wacce ba ta yin wato jini. To akwai wacce ba mu ƙara da ita ba, akwai wacce kuma ba ma a tare da ita ba kaga ita wannan ba ta da idda shi yasa bai kawo ta to kamar yadda muka fada aujaballahu ta'ala iddatu 'ala al-muqallaqati ya Allah ya wajabta yin idda ga wacce aka saki da ta yadda Allah ya ce wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun wa inda aka saki mata za su yi wato jira wato har tsawon jini uku ko tsarki uku wal murad bil muqallaqat huna Allah ya ce abinda malai ya ce abinda ake nufi da al muqallaqat a cikin wannan aya sune al madqulu bihinna wanda aka aure su kuma aka tare da su aka shiga da su al balighat wanda sun kai matsayin balaga min ghairi al hawamir kuma bas da ciki mun gane ko aw ya isatu ko kuma ba wanda suke sun ɗebe tsammanin su yi wato jini ba li'anna ghayrul madkhulu biha domin wacce ba a shiga da ita ba la iddata alaiha ba ta da idda liqauli ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki thumma qallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna sannan kun auri mata wato sannan kafin ku sadu da su sai kuka sake su kafin ku sadu da su famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha ba ku da wani wato ba su da wata idda da za su yi idda da ita daman ba a yi me hikimar yin idda saboda an yi wato saduwa ta aure to tunda ba a yi ba shikenan babu idda an auri mace ba a tare da ita ba an sake ta khalas sai ta tafi ta je ta yi aurenta wa iddatul hamil amma ita iddan mai ciki wada'il hamli shine yin haihuwa ta haihu shine iddatta liqauli ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki wa ulatul ahmal mata ma abota ciki ajluhunna wato lokacin iddar su an yad'ana hamlahunna su haife cikin su idan mace ko da wata daya mijinta ya sake ta ko mijinta ya mutu wato ko da sati daya ne cikin to haka za ta yi ta hakuri ta yi ta zama sai wannan cikin ta haife shi ko da ya wuce wata tara ko ya zama shekaru mun gane ko ya shekara ya wuce za ta yi hakuri har ta haife shi sannan ta gama idda an kuma Allah ya ba ta sa'a mijinta ya rasu da safi ta haihu da yamma shikenan ta gama ko aka sake ta da safi ta haihu da maraice shikenan ta gama idda kaga wannan ta samu sauki wal mar'atu allati la tuhidu ita ko macen da ba ta haila wa kaza kalyaisati kenan wacce ba ta haida ko dai dan bata kai ba bata girma ba wa kaza al-ya'isa ko kuma wacce tana yi da amma ta dauki shekaru ta girma sai ta daina ta kai shekara kamar 50 inji wasu malaman fiqh ta bayin jin to ita wannan iddar yarinya karama da iddar babba thalathatu ashhur za su wata uku ne su wata amma yanzu da yawa na ji labari Allah ya sa a samu a kai gyara inda wanda za su kai gyara su kai gyara an ce shugabanninmu na musulmi na nan in an je kawai an kai musu magana idda wata uku suke ba kowace mace wata uku to kaga kuskure ne wannan akwai macen da wata tana iya ta gama idda a wata ɗaya da rabi kun gane ko macen da take jini tana iya in al kamar yadda malaman fiqh ko daga littafin risala zaka gani wata macen tana iya ta jini biyu a wata daya kenan wata daya da rabi kwana 45 wata tana iya ta gama idda amma ka tafi ka ce ta zauna wata uku ta zauna shine idda wannan ba shine ba kowace akwai a addini kaga wanda aka ce su wata uku wanda yarinya karama ko tsohuwa wacce ta yanke tsammani ba za ta jini su ne suke yin wata uku su yi idda nan wannan ya kamata a gyara kasan musulmi yake muna komai akwai shi a cikin kaga a cikin Qur'ani ga yadda kowace iddar ta Allah ya yi bayani wato yadda za ta yi idda shi yasa Allah ya ce wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid aji sune macen da take yarinya karama ta tsebe tsammani ko kuma afwan bata fara ba da kuma wacce tayi ta rama ta tsebe tsammanin ba za ta ƙara yi ba to kawai idda su wata uku su ne wata uku amma me yin jini wannan salasata qurun sarki uku ko jini uku kenan tana iya ta yi shi a wata 1 da rabi in ta har wata 2 ya danganta ko kuma ma ta wuce wata uku mun gane ko amma ka a kayyade a ce wai kowace mace wata uku za ta yi tana yin jini fa bayyana min hadhihi al-aya sai ya bayyana cikin wannan aya mun gane ko fa bayyana min hadha anna al-ayata sai ya bayyana mana cewa lalle ita wannan aya qad dakhala ha at-takhassus ita wannan wal mutallaqat kenan sai ya bayyana a gare mu kenan al-mutallaqat akwai takhassisi ya shiga abubuwan da za a kebance kenan kawai ba za a zo wani malami ya ce to ga ayar da tayi magana akan idda ta mata sai karanto wal mutallaqat ya tahiyasa kaga da yawa akwai wanda ba za su shiga ba ka gane ko to sai zamto akwai takhassisi wannan tana magana ga mata waɗanda suke an tare da su kuma suna yin jinin da ita suke sai ce wa annal iddatul mazkura fil ayatil karima iddat da aya ta yi bayani akai shine hiya lil mutallaqa kaga idda ta wacce aka saki al madkhulu biha wacce aka yi tare da ita idza lam takun saghiratan idan bata kasance yarinya ba au ya isatan ko bata kasance wacce take ta ɗebe tsammani ba kenan babba au hamilan kuma bata kasance mai ciki ba kaga nau'in mata uku babu su a cikin ayan kuma tana magana ne akan wacce sakin ta aka gane ko kuma akwai iddatul mutawaffa zawjaha mutawaffa an zawjaha idda wacce mijinta ya mutu kaga ita ma ba irin wannan idda take ba ya idda ta take ita ma kaga iddata arba'ata ashhurin wa ashar ko ba haka ba wata hudu da kwana 10 shine idda wadda mijinta ya mutu ya batta kaga ita ma ba irin wannan idda bace ba haka al-hukmu ath-thani hukunci na biyu a cikin wannan ayoyi da muka karanta mal murad bil quru'u fil ayati al-karima wannan ma ina gaba sai mun tsaya mun yi bayanai a gurguje dai sai dai mu karo mazhabobin ba tare da maganganu me ake nufi da al-quru'u a cikin aya muka ce malamai sun kasu gida biyu tun daga lokacin sahabbai wasu suna ganin cewa quru'u shine jini wasu ka ce quru'u shine sarki daga cikin waɗanda suke ganin quru'u sarki shine ummuna Aisha tana ciki da Abdullahi dan Umar cikin sahabbai da kuma wa Abdullahi dan Umar ummuna Aisha sannan a mazhaba ta Maliki Imam Malik yana cikin wanda suke ganin talatatu quru' wato sarki ake nufi sannan sai mu tafi bangaren waɗanda suke ganin talatatu quru' yana nufin jini uku ko sune mafiya yawan sahabbai duk ka kulafa'ur rashidin suna ciki da su daga cikin sahabbai sannan waɗannan mazhabobi da muke ciki kamar irin su Imam Abu Hanifa kun gane ko su ma suna ganin salasatu quru' haida ake nufi da irin su Ibn Mas'ud Ibn Abi Musa Abi Darda da sauransu duka suna ganin wato salasatu quru' jini uku yake nufi to wannan mazhabobi haka suka tafi a kan guda biyu kenan kowanne kuma yana da dalilan sa mai kwari da ya tafi a kai duk wanda ka dauka ka hankalinka yafi kwanciya sai ka dauka kai ka tafi a kai amma akwai magana da shi Sheikh Muhammad Ali Sabuni ya kawo dangane da ita wannan mas'ala bayan ya kawo maganganu masu yawa dan saboda ba lokaci sai yake cewa at-tarjihu la'alla ma dhahaba ilayhi al-fariq ath-thani yakunu arjahu yace zai iya yiwa wato mazhabata wato waɗanda suka tafi akan ra'ayi na biyu shine yafi rinjayi fa innal ahadithu as-sahiha tu'akkiduhu domin hadisai ingantattu suna karfafa shi wal ghardu min al-iddati abin nufi dan idda shine fil azhari wato fil azhari ma'rifatu bara'atur rahim, wato abinda babban bukata a cikin idda shine a samu tsarkin mahaifa babu ciki a cikin mahaifa shine wa huwa yu'rafu bil haidi, shi ko tsarkakan mahaifa ana gane shi ne da jini. In dai mace ya galibi shi ma gaskiya galibi in mace tana jini ba ta da ciki, amma ana samu mace da tana da ciki kuma mai tana jini la da tuhuri, yace wai ba da tsarki ba. To wannan shine ra'ayin da abin nan ya ka, amma ya kawo ra'ayin Ibn al-Qayyim a cikin Imam Ibn al-Qayyim cikin littafin Zad al-Ma'ad ya kawo shi ma ya karfafa wannan ra'ayi na inna al-lafz al-qur'u la yusta'malu fi kalami shari illa lil haidi, shi ma ya tafi akan ra'ayin Ibn al-Qayyim yace kalmar quru a cikin littafin Allah yana zuwa da ma'anar jini ne haila, kun gane ko?
No.
To wannan dai shi suka kawo maganganu ga sunan da yawa da kowanne, kuma wancan magana ita ma tana da ƙarfi ta ummuna Aisha cewa da ita ma mace ce ce ta kawo, kuma ta ce tsarki ake nufi, kaga kuwa dalilin ta yana da ƙarfi idan an duba ita tana cikin mata kuma malamai na al'umman nan, tana karantarwa malama ce kuma mace ce ce kuma ta ce abinda ruwa take nufi tsarki yake nufi. Wanda ya ga wancan ya ɗauki ra'ayin da kuma malamai suna aifatawa da duka ra'ayoyin guda biyu, in gane ko? Musamman yanzu mutumin da malamai aka je aka mai fatawa, mutum ya dawo da matarsa tana jini na uku bata ƙare ba, kaga kuma akwai soyayya tsakaninsu, ka ce masa ai ta ƙare idda, ta ai gwara ka ce bata ƙare ba, ka maida su da ka raba su su je su ta alfasha. Gwara ka ɗauki ra'ayi na ummuna Aisha da su Imam Malik, ka ce to Allah ya bada sa'a, ba dai ta gama idda ba, bata gama jini ba haila, to tana jini na uku bata ƙare ba, to je ka Allah ya baku sa'a zauna lafiya. Da ka ce musu a'a ai ta ƙare yanzu shikenan, musamman saki biyu, to ka gani sai ka duba maslaha, ana duba maslaha ne da mafsada wajin fatawa, shi yasa duka mazhabobin ba abin yarwa bane ba, ana duba maslaha wajen fatawa. Da yawa za ka gani ko da ƴan mazhabi kaza ne sai kuma su je su nemi sauki a wata mazhabar, musamman duka hadisan sun inganta waɗanda suka zo suka ce waɗancan suka ce tsarki ake nufi, waɗannan suka ce kuma a jini ake nufi. Hukunci na gaba da Allah ya ce ma'ana qauluhu ta'ala wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, to wannan ina ga ya kamata mu tsaya anan sai mu tashi mas'ala ta uku, wato hukunci na uku, in muka zo sati mai zuwa mu karasa shi sai mu kuma shiga sauran ayoyi. Abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe bambanci shine idan aka ce tsarki jini uku, idan ta ji yanzu daman sakin da ya halatta a saki mace shine lokacin da tayi tsarki, tayi jini, tayi tsarki ta ƙare, miji bai sadu da ita ba sai ya sake ta, to kaga yanzu jini yana zuwa ɗaya za a ce ko, sai jini na biyu ya zo nawa biyu, to na uku waɗanda suka ce salasata ƙuru a na ukun nan yana zuwa ta fita daga idda salasata ƙuru, waɗanda suka ce a'a salasata ƙuru tsarki ake nufi sai ta ƙare wannan jinin na uku, ka ji ko? To sannan kuma wata mas'ala da muka ƙara ta a wancan satin, muka ce ana kuskure wajen saki, wani kawai zai tashi da safe ya ce ya saki matarsa bai duba wancan hikimomin ba, yanzu in ka saki matarka tana cikin jinin haila, to yanzu in ma an yadda sakin ya yi saki ne bid'i, to yanzu wannan jinin da ka sake ta a ciki ba za a irga shi a matsayin idda ba, yanzu dole sai ta yi tsarki ta shikenan, sai wani jinin ya zo za a fara isafi, kun gane ko? Domin Allah ya ce faɗalliƙuhunna li'iddatihinna, ku sake su tare da iddarsu, tare da iddarsu shi ne suna cikin tsarkin tsarkin da ba a sadu da su sai a sake su, ka gane abinda ake nufi bambancin jini uku da tsarki uku. wanda suka tafi akan jini uku daga jini na uku ya fara ta gama idda wanda suka ce tsarki uku ba za ta kare idda ba sai wannan jinin ya kare wannan shine in muka zo sai mu tashi ma'ana qawluhu ta'ala wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك